Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma ya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakuma Kiri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 19 ga watan Disamba. Kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba bayan labaran duniya, ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali zai yi karin haske kan dalilin shugaban Najeriya na ƙara wa'adin shugabannin sojojin ƙasar. Baba Yakuma Kiri na tafi da shirin sana dawo lafiya. Sulaiman Barma kuma zai shigo da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kashedi a jiya Litinin cewa wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar, sai dai yayi alƙawarin kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta da tamkar an tada Amurka bacci. Da yake bayyana sabuwar dabarar sa ta tsaron kasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin Washington, Trump ya bayyana Rasha da China a matsayin babban damuwarsa. Yana cewar kasashen biyu suna kalubalantar darajar Amurka da tasirinta da kuma arzikinta. Amma yayi alƙawarin Washington ƙarƙashin jagorancinsa ba za ta jira da baya ba. Trump ya ce sabuwar dabarar tsaron ƙasa wanda ya bayyana a matsayin sake komawa ga hikimar iyayen ƙasa za ta zama tafarki ko kuma taswirar ci gaban Amurka. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin shugaba Trump ta yi amfani da ƙarfinta na hawan kujerar naki a Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin, tare da inda ta tare ƙudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar, wanda ya yi watsi da shawarar da Amurka ta yi na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma mayar da ofishin jakadancinta a wurin. Babu wata ƙasa da za ta faɗa wa Amurka inda za ta kai ofishin jakadancinta, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley.
Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya bayyana nadamarsa kan cijewar shirin shiga tsakanin ɓangarorin da ke adawa a Siriya a Geneva, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a makon da ya gabata. Sai dai yana kyautata zaton samun kyakkyawan sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi a cikin watan Fabrairu shekara 2018 a birnin Sochi da Rasha za ta ɗauki nauyin yinta. Waɗanda ake tattaunawa da su a Geneva, 'yan adawar Siriya ba su wakiltar mutanen Siriya, kuma an yi wannan tattaunawa har na tsawon shekaru 3, amma babu wata nasarar da aka samu a Geneva. Asad ya faɗa wa manema labarai hakan a da safiyar jiya Litinin a birnin Damascu, sai dai yana fatan akwai rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta iya takawa nan gaba a shirin na zaman lafiyar Siriya. Shirin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin Siriya ya yi ta zama sau 8 a Geneva, amma babu wata nasarar kirki da aka samu. Wannan ne kuma ya yi dalilin wata tattaunawa a wannan makon a birnin New York tsakanin manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya Stephane de Mistura da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kuma kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kweta, babban birnin lardin Balochistan na ƙasar Pakistan, ya sake shiga labaran duniya biyo bayan wasu 'yan ƙunar baƙin wake su biyu da suka kaiwa wani coci mai cike da jama'a hari a ranar Lahadi. An kashe mabiya addinin Kirista a cikin wannan harin, kana wasu suka jikata. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar yaɗa labaranta ta Amak, sai dai bata bada wata shaida da ke tabbatar da wannan ikirari nata ba. Masana aikin soji a Pakistan suna ganin ana samun ƙaruwan ayyukan ta'addanci a Balochistan a cikin wannan lokaci, amma kuma sun ce akwai karancin shaida ko kuma ma babu wata shaidar da ke tabbatar da akwai mayakan ISIS a cikin wannan gundumar.
Jam'iyyar mai mulkin Afirka ta Kudu ANC ta zabi Ramaphosa a matsayin sabon shugabanta. Yanzu Ramaphosa ne ake masa ganin dan takarar da ke kan gaba da zai iya zama shugaban Afirka ta Kudu idan aka gudanar da zabi a shekarar 2019. Ya yi nasara ne akan tsohuwar minista Nkosazana Dlamini-Zuma. Kusan wakilai 5,000 na jam'iyyar ANC ne suka zabi shugaban jam'iyyar na yanzu a babban taron jam'iyyar da aka yi a Johannesburg. Ramaphosa ya gaji shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda ya sauka daga shugabancin jam'iyyar a yayin da yake fuskantar abun fallasa na rashin wato na rashawa da dama. Zuma ya ci gaba da zai ci gaba da shugabancin Afirka ta Kudu har zuwa shekarar 2019. Jam'iyyar ANC ita ce ke lashe duk wani zaben da ake yi a kasar tun bayan da aka kawo ƙarshen mulkin farfata marasa rinjaye a shekarar 1994.
Jirgin ƙasa na Amtrak ya goce a jihar Washington dake arewa maso yammacin Amurka a jiya Litinin a karon farko da ya fara bin sabon hanya. Inda tarugun jirgin guda uku suka fadi a kan babban hanyar zirga-zirgar motoci da ke hada jihohin kasar kuma suka kashe mutane uku. Jami'ai a yankin sun ce sama da mutane 100 ne suka jikata yayin da tarugun 13 cikin tarugun 10 na jirgin 14 da suka goce daga layin dogo. Mai magana da yawun jami'an sintiri na jihar Washington Brooke Boyer ta ce motoci biyar da wasu motocin daukar kaya guda biyu ne tarugun jirgin da suka goce suka taba su. Wasu masu tukan motoci kuma sun jikata amma kuma dai babu wanda ya mutu a cewar hukumomin. Wannan hadarin yayi matukar muni a cewar kakakin yan sandan karamin hukumar da ake kira Etroya wanda yake fada wa manema labarai.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Aliyu Murabus ya yi wa wakilin mu Umar Faruk Musa bayanin dalilan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ƙara wa'adin shugabannin sojojin ƙasar.
General Mansur Dan Ali shine ministan tsaro na Najeriya kuma ya yi mun ƙarin haske dangane da dalilan da suka sa shugaban Muhammadu Buhari ya yanke wannan shawara.
Shugaban kasar Najeriya ya yi nazari a kan abubuwa da yawa, ya duba ya gani cewa a dukkan su abubuwan da ya yi nazari a kansu ya ga su waɗannan mutane su yi ƙoƙari a cikinsu akwai maganar waɗanda ake na tsayanta da gabacin Najeriya da kuma kudu maso kudu inda ake abin nan fama da su masu fama da abin nan na mai. Haka kuma a cikin ƙasa gaba ɗaya irin wurare da yawa an samu tashin hankalulla waɗanda su waɗannan jami'an soja sun yi ƙoƙari irin yadda ba zata ba ma sun wuce haka. To shi yasa ya duba ya ga cewa yadda constitution ya bashi dama cewa yana da dama ya ƙara musu tenuwa nasu a gaba. To abin da ya faru kenan.
Amma wannan ƙarin da aka yi musu ya zo daidai lokacin da ake cewa ƙwararru da masana suna ganin cewa bai kamata ana ƙarawa batun da har yanzu matsalolin da ake gani a zahiri suna ci gaba da kawo cikas game da fafutukar nasarar da Najeriya ke son ta samu wurin yaƙi da ta'addanci.
To Mallam Umar ka san cewa ce ba wanda ka sani ya fi wanda baka sani ba ko ba haka ka ce ba. So abinda muka gani a zahiri dai burgudu dai sun yi jakar kokarin su ta haka ne muku aka ba da shawarar cewa a bar su su ƙara ja gaba mu gani mu ga ko za a samu ƙarshen wannan al'amari.
Masu bincike suna nuna cewar ko zamanin da ana yaƙi na duniya akwai lokutan da aka canza askarawan soji sau gurin biyar saboda kasawa da ake gani ta bayyana. Me zai hana Najeriya ma ta yi irin wannan canjin domin ko a gwada wasu waɗanda kuma dama akwai masu bukata ko sun cancanci a ƙara musu girma amma ajiyoyin nan ya sa ba a ƙara ma kowa girma ba kawo yanzu.
Ai ba kamar lokaci ana kwallo kaga ya aka shiga extra time lokaci ana bari ko wani lokaci an ga cewa ya da ya tantanta za a yi amma da an kara ne cewa saboda a ja gaba a gani cewa shin abin da ake fama da shi ko zai ci gaba ya nare cikin lokaci mai zuwa wanda muke ganin cewa haka su ma din sun san da cewa za su kara kaimi su gani cewa abubuwan da ake cewa su yi din sun yi amma wai dan magana yaki a ko cikin yaki ana iya canza a ko yaushe yanzu kamar ko shekaran jiya ba mun canza shi komanda na abin nan din bana shi mai duburi so wannan ba wani abu sabo abu ne kuma ana yi din a ko yaushe kuma za a iya yin wannan canji.
General Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bani shugaba Muhammadu Buhari ya bada amincewarsa na karawa shugabannin sojojin Najeriya wa'adi na aikin da aka ba su a kasar. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya.
Soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna garawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa
wannan haka yake kuma a gaida Umar kafin mu ci gaba ga wannan. Da mutanen Sudan an ce ta baki ta bakaratu yanzu kuma bari mu koma gefe guda babai ku Yakubu Makeri ya ci gaba da gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baya ko makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wancan mako shirin namu ya zo karshe ne inda bakon mu Ahmad Tijan Muhammad muqaddashin shugaban hukumar kada hatsira ta jihar Kano yake fadin cewa idan aka kama direba da laifi kafin a kai shi charge office akan laifin da ya aikata sai an bincike shi kuma an gano bashi da wata takarda a hannunsa da hukuma za ta iya karba don tabbatar da zai kawo kansa a charge office. Akan haka ne kuma wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba da yi masa tambaya yana cewa
idan ba ko lamba ba yanzu kike ga mun
ko daukan lamba ai ba mu san lamba saboda number ita ne identification na motan aka cire ta to ai an so mu a dokan mu ba mu cire number mutum
a misali yanzu kake cewa kukan daukan number a kai wannan sako ne gida cewa ga waɗanda suka
gudu ka kai baka gudu ba
na haka na zama nama
ba wai nama bane ai maimakon mu ce okay mun dawo da kai office kana da license muna iya an saka ci gaba da harkokinka ko ba gane ba kana da takardun mota ana iya an saka kuma muka an sai takardun nan an rubuta da inda ka je a Najeriya kaji duniya ma zai nuna cewa takaddunka uku na mota tana wurin mu gashi a rubuce ga komai dukkaninta umma lasin ya kamar lasin ne kake rike da shi so ba maganan ka zama an wannan an baka da
la ya ka dai lasin ne na mai nafi
yawa
wannan wanda ake tuhuma
yawa wanda ake tuhuma kuma wanda ka je kai kiliyarin haka zaka zo karshe abin ka ba wani
duk maganan da muke shi ne akan waɗanda suke tuka motoci akan titina wai hakan ya nuna sauran mutane da suke tafiya akan hanya ko a gefenta ba sa cikin hurumin ku akan harkar aiki kenan
eh to ai rosafiya kace ko na dan kasa ko na keke ko na mashin ko na mota ko na menene ma ya shafi shi yasa muka tashi wa da yanzu haka ai kusan kowane lokaci muna shiga makarantu primary da secondary schools domin mu wayar da kansu inda ake amfani da hanya wurin tsallake hanya in ka zo kana tafiya a hanya din ta ina wani gefe kai kamata ka bi wa hannuwa ne kama duk inda ana wayar da kansu so har wanda suke tafiya a kasa muka je magana fawdi Allahu ta'ala da wanda suke kasa da wanda suke keke da wanda suke mota duk gaba ɗaya ake wayar da kawunan su su fahimci me ake bukatun su yi me kuma ba bukatun su ya kan hanya kaman wanda ke tafiya a kasa ba a so ya ba traffic ba
kamar ya
ya juya ma mota baya tunda tana bai san abin da ke zuwa bayan sa ba wani motan tana iya zuwa ta kwashe shi ta baya mashin na iya zuwa bige shi ta baya shi bai sani ba tunda ba na yake so ana so in kana tafiya ka karɓi kallon
motar da take tahowa
yawa direction sai
da koma line da inda za ku ringa hada mota ido da mota
yawa shi direba kana kallon sa yana kallon ka kai ma kana kallon sa in ka ga mota ta kuce ta nufo ka kana iya tsere a guje kuma in kana tafi da yaro shi ma ka a matsayinka na babba za ka rike shi a hannun bangaren da mota take ba za ka sa shi can gefen da irin wa'annan da abubuwa ana yan kasan ma ana gaya musu kowanne ga tarbiyyar da ya kamata ya bi in yana kan hanya saboda a sami sauƙin
wannan abin da kake faɗa har kuna tsirga a can yankunan karkara kuwa inda yawanci zaka ga anan ne ake samun wannan highways din kuma ma anan ne direbobi suka fi gudu zaka ga gacen riga ta a gefen titi ko kuma wani ƙauye da sauransu
muna yi wani ai shi sai yanzu kamar yanzu nake ga maka in ka tashi daga nan zuwa Zaria amin zuwa Kaduna muna da wurin unit guda biyar ai duk akan hanya akan highway suke kuma duk a karkaran suke kuma suna nan suna iyaka kokarin su
ina nufin kaman jami'an ku suka shiga wani kauye su sai samu mai anguwa suke a tara musu mutane misali tunda magana ce ta abin da kuke cewa enlightenment ce wayar da kan jama'a misali
suce har ma banda wannan ma har muna cewa muka je irin wa'annan wurin mukan ce su tattaro mana mutane domin muna ba su training na inda in an sami hatsari a area su mutum biyu ko uku cikin su suna iya taimaka ma wanda suka sami accident muna yin wannan tare da Air Red Cross muna da su kauyuka musamman wanda suke kan hari sai mu je mu sami riga ko mu sami dakaci a ba mu mutane ko biyar ko goma sai mu train na saboda wani lokaci sai tsakan dare za a sami accident kusa da su kafin a kira mu zo daga nesa
su
da yake yan gari ne suna kusa suna iya ba da taimakon gaggawa to muna wannan banda wayar da kansu a train da su
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen hiran wakilinmu Mahmud Kwari da Ahmad Tijan Muhammad muƙaddashin shugaban hukumar kiyaye tsira ta jihar Kano kuma muna mika dubun godiya ga bakon namu da wakilinmu na Kano a sabon mako shirin a dawo lafiya zai duba wani bangare na abubuwa da ke haddasa tsirin ababen hawa da yake sanadiyan asarar rayuka masu tilin yawa a ƙasashenmu masu saurare a nan zan dakata kuma mika godiya ta musamman ga shugabannin da muka tattauna da su akan wannan shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman mun bar ma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
Matakin shugaba Donald Trump na amincewa birnin Jerusalem a matsayin babban birnin kasar Isra'ila na daga cikin manyan labaran da ke ci gaba da daukar hankalin jaridun Jamhuriyar Niger. Jaridar Le Sens de l'Histoire ta ruwaito cewa shugaban na Amurka na kallon wannan mataki a matsayin wani yunkurin cikawa magoya bayansa daya daga cikin alƙawuran da ya dauka a lokacin yakin zabe. To amma a zahirin gaskiya mallakawa Isra'ila birnin Quds wani babban cin fuska ne ga Palestinawa. Saboda haka dukkan kasashen musulmi ke zargin shugaba Trump da laifin rura wutar rikici a gabas ta tsakiya. Jaridar Lankitar ta ruwaito cewa an fara shirye-shiryen gurfanar da sojojin da mahukuntan Niger ke zargi da yunkurin juyin mulki. Bayan shafa shekaru biyu curkulle a gidan yari, waɗannan sojoji kimanin 12 da suka hada da wani janar da wani lantana za su fuskanci kotun hukunta laifukan soja a ranar 8 ga watan Janairun 2018. Kuma duk wanda alkali ya kama da laifin da ake zargin sojojin da aikatawa zai fuskanci hukuncin zaman kasar rai da rai, inji Lankitar. Lukanar Amfiri ta bayyana cewa kwayar cutar rarrabuwar kawuna na ci gaba da harbin jam'iyyar siyasa a Jamhuriyar Niger. Jam'iyya ta baya-baya da ta fada cikin rikicin shugabanci ita ce jam'iyyar MPR Jamhuriya, wacce yanzu haka shugabanninta na reshen Yamai ke kokarin ba hamata iska. Yayin da gwamnatin Yamai da makarrabansa ke cewa suke da jam'iyya, a dai bangare tsohon kakakin majalisar dokoki Ahmadu Salihu da magoya bayansa sun ce da sake, abinda ke nufin ana shirin karan batta tsakanin waɗannan bangarori da tuni suka fara tayar da magoya baya daga bacci. Jaridar Le Monde aujourd'hui ta zo da labarin wani mummunan tashin hankalin da aka fuskanta a makon jiya a birnin Yamai, inda wata tanka shake da mai ta kama da wuta a daidai lokacin da take sauke mai a wani gidan mai da ke unguwar Cité Chinoise. Awoyi fiye da biyu aka yi jami'an kwana-kwana na fama da wannan gobara, kafin daga bisani ta kurorinsu na filin jirgin saman Jori Hamani su kai musu dauki. To amma an yi sa'a ba a samu asarar rai ba, in banda wani mutum guda da ta kona. Jaridar ta ce faruwar wannan al'amari wani abu ne da ya sake farfado da muhawara a game da yadda ake gina gidajen mai a kullumin a birnin Yamai cikin yanayi irin na kara zube. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To gaida Sulaiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa Biyoyi America. Sunana Kasimu Aliyu Asada, donon matasan Asada a jihar Sokoto. Member kungiyar ƴan matasan ƴan kasuwa ta jihar Sokoto. Alhamdulillah ina karawa Allah godiya da yajjan wannan jihar Kano da yanzu za a yi taro wanda ya danganci jawo hankalin matasa game da yawancin shaye-shaye da suke yi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, musamman arewacin Najeriya. To ina roƙon Allah ya sa wannan taro da za a yi ya tsara kwalliya ta biya kuɗin sabulu, musamman ga matasanmu da aka yi a kan lasa wannan jawaban su shiga kunnuwansu. Kuma muna roƙon Allah ya ƙara shirya samu nasi ya zama wannan shaye-shaye da suke ya zama an kai ƙarshe wannan lamari. Da fatan Allah ya kare shirin samun matasan mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa da Mare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Matsalar shan kayan maye wannan matsala ce babba, musamman a Najeriya, inda aka maida shan barasa da shan wiwi haɗa da hodar Iblis game da ƙwayoyi da irin maganin mura tamkar abu ne na ado. Saboda haka wannan matsala tana da girman gaske, kuma zalunci shugabanni suke kawo yawancin shaye-shaye da ake fuskanta a ƙasar nan. Zalunci inda aka wawushe dukiyar al'umma, matasa suka zama ba aikin yi. Yawancin matasan nan suna shan kayan maye ne saboda mancewa da talauci da bala'in da azzalumai shugabanni suka jefa su a ciki. Kuma shugabannin ba a bar su a baya ba. Mafi yawansu suna tsirkar barasa, suna shan wiwi, suna shan hodar Iblis. Shi yasa sai ka gansu idanunsu jajajir, ba su da tausayi azzalumai kuma barayi. Haka kenan, dauda ba ta wanke dauda. Gera kayanka, baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum DOA Hausa, sunana Muhammad Sani Babarami, mai shegar local government Niger State. Allah DOA muna son ka isar mana da saƙonmu ga mai girma shugaban ƙasa Muhammad Buhari da zagayewa IFYC shekara 75. Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka, kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, kuma Allah ya sa su ikon kisa shekara 4 nan gaba duka karagar mulki da ƙwarin gwiwa irin lafiya irin ta shekara 40 na shekara 40. Fatanmu da kirakiyawa mu gaban ƙasa Muhammadu Buhari don Allah sai ta yi mana hanyar mu da ta tashi da Tantagora zuwa Jaba. Wallahi ta yi mummunan lalacewa, kuma talakawa na faɗin wahala a wannan hanyar. Suna fara dutse lokaci na hwaɗuwa, mutane na jin ciwo, kayansu na halaka, musamman daga Kwantagora zuwa Kaburji a kone rido yanki kwalbati ne. Wallahi ana baƙar wahala wurin. Muna son mai girma shugaban ƙasa a tausaya mana a gyara mana wannan hanya.
To yanzu kuma ga Baba Makeri ya dawo da labaran duniya, amma fa wannan karan a takaice.
Shugaba Amurka Donald Trump ya yi kashedi a jiyar Litinin cewar wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar, sai dai ya yi alƙawarin cewa kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta tamkar tada Amurka daga barci. Da yake bayyana sabuwar dabararsa ta tsaron ƙasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin Washington, Trump ya bayyana Rasha da China a matsayin babban damuwarsa. Yana cewar ƙasashe biyu suna ƙalubalantar darajar Amurka da tasirinta da kuma arzikinta, amma ya yi alƙawarin Amurka ƙarƙashin jagorancinsa ba za ta ja da baya ba. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya bayyana nadamarsa ga cijewar shirin shiga tsakanin bangalorin adawar Siriya a Geneva da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a makon da ya gabata, sai dai yana kyautata zaton samun kyakkyawar sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi cikin watan Fabrairu shekarar 2018 a birnin Sochi da Rasha take ɗaukar nauyi. Waɗanda ake tattaunawa da su a Geneva, ‘yan adawan Siriya ba su wakiltar mutanen Siriya, kuma an yi wannan tattaunawa har na tsawon shekaru uku, amma babu wata nasara da Geneva ta yi, inji Assad yana faɗawa manema labarai a jiya Litinin a birnin Damascus kenan. Sai dai ya yi zaton akwai rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta iya takawa nan gaba a shirin zaman lafiyar Siriya. Kweta babban birnin lardin Balochistan na ƙasar Pakistan ya sake shiga labaran duniya biyo bayan wasu ‘yan ƙunar baƙin wake su biyu wanda suka kai wa wani coci mai cike da jama’a hari a ranar Lahadi. An kashe mabiya addinin Kirista cikin wannan harin, kana wasu kuma suka jikata. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar yaɗa labaranta ta Amak.
To ba su saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Baba Makeri da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injinin mu na wannan lokacin Greg Bones, ni naku Ibrahim Karimu Sigirba ke cewa sai kuma anjima.